Voix Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kuna iya kama mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad Dalol da Niya FM da ke birnin Kwanni, sai tashar mu ta biyo Africa da ke birnin Yamai a kan mita 102.5. A Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Bamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikata a dama kasar Amurka, ciki har da babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za ku ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi daban-daban game da yadda zaben kasar Amurka gudana. Jamhuriyar ta Niger kuwa, kundurin kare haƙƙin demokradiyya ne ke ci gaba da yin fashin baki game da zaben shugaban kasar da zai wakana a watan Disamba idan Allah ya kai mu. Har ila yau dai a jamhuriyar ta Niger, malaman jami'o'in kasar ne ke gudanar da taron suna shekara-shekara. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Niger, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan ko sauraron labarin duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yawan masu dauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan 10 bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins, yayin da kasar ke fama da yaduwar annobar da ta game duniya fiye da yadda ta taba gani a baya. Cikin makon da ya gabata, Amurka ta yi ta samun ƙarin masu dauke da cutar wajen sama da 100 kulle yomin, wanda ya rubanya adadin da ta yi ta samu kulle yomin a watan da ya gabata. Yanzu mutane kimanin 900 ne ke mutuwa a Amurka sanadiyar cutar kulle yomin. Jihohin yankin tsakiyar yammacin kasar sun fi fama ta yadda ake ta kwantar da mutane a asibiti fiye da yadda aka yi a baya. A halin da ake ciki, kamfanin rahada magungunan nan na Pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin COVID-19 da ya kirkiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90%, wanda hakan ya zarce abin da aka zata a baya, wanda hakan kuma ya zama wani labari mai kyau kan yakin da ake yi da cutar corona. Chairman din kamfanin na Pfizer, Albert Bulani, tare da kamfanin da ke taimaka ma Pfizer, BioNTech, suka yi wannan shelar jiya Litini game da mataki na uku, wanda shine na wajejen ƙarshe na binciken da suke yi kan wannan rigakafin nasu. Bayanin nasu na cewa binciken da aka yi ya nuna cewa rigakafin na da ingancin fiye da kashi 90% wajen kare waɗanda suka sha, muddin ba su ɗauke da cutar tun farko. Babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗi a wata hira da manema labarai jiya Litini cewa wannan sakamakon a tabakinsa abun mamaki ne. Hukumomi a jihar Kassala ta kasar Sudan sun rufe kan iyakarsu da kasar Habasha saboda karuwar zaman tsartsar a yankin Tigray na kasar ta Habasha cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Mukaddashin gwamnan jihar ta Kassala, Fasal Rahman Al-Amin, ya ce kan iyakar zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai lokacin da kura ta lafa a yankin Tigray na kasar ta Habasha, wadda ba ta da nisa sosai daga jihar Kassala. Ranar Juma'ar da ta gabata ne, Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayyana cewa sojojin kasar sun kaddamar da jerin har-haren jiragen sama kan mayakan yankin Tigray da ke arewacin kasar, inda suka lalata rokoki da wasu manyan bindigogin atilare. Al'amin ya ce jami'ai a jihar ta Kassala sun kafa wani kwamiti wanda zai rika sa ido kan makitarar Wadi Haliyo da ke kan iyakar Sudan da Habasha. Sannan ya ce hukumomin Sudan za su taimaka wajen tsugunar da farar hula masu kokarin tserewa daga tashin hankalin da ke faruwa a Habasha. yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da yin watsi da cewa an kada shi a zaben shugaban kasa tare kuma da ci gaba da zargin cewa an tafka magudi a zaben da dukan alamu har yanzu gwamnatinsa bata fara taimaka ma zababben shugaba Joe Biden ba game da matakin farko na karbar rigamar mulki aikin wata cibiyar gwamnati dake Washington mai suna GSA a takeice shine ta amince da kasancewar Biden a matsayin zababben shugaban kasa sannan ta kuma fara tsara yadda za a mika rigamar mulki wanda a hukumance kan faru ranar 20 ga watan Janairu aikin cibiyar ne ta samar da office ma tawagar karbar rigamar mulki ta Biden a duk sassan gwamnati da kuma taimaka wajen wasu ayyukan wani mai magana da yawun cibiyar ta GSA ya ce cibiyar ba za ta fara aikin mika rigamar mulki ba har sai an tabbatar da sahihancin nasarar Biden to amma babu haske kan yaushe hakan zai faru ganin cewa har yanzu ana ci gaba da kidayen kuru'un wasu sassa na kasar a wasu jahohi kalilan ne kawai har yanzu ba a san wanda zai fi cin kuru'un ba tsakanin Trump da Biden kuma manyan kafafen labarai sun ayyana Biden a zaman mai cin zaben shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya ci wa'adi na uku da kashi 94.27 cikin 100 na kuru'un da aka kada bisa ga sakamakon karshe da aka bayyana jiya Litini bayan zaben da jam'iyyun ɗan adawa da dama suka daurace suka kuma yi watsi da shi a matsayin marar halalci manyan ɗan adawa na fuskantar zarge-zarge tun bayan da suka yi watsi da zaben na ranar 31 ga watan Oktoba tare kuma da kafa wata gwamnati kishiyar mai ci a matsayin martani zan so in jaddada cewa ganawa da ni abu ne mai sauki a yau din nan kamar yadda yake a jiya saboda tattaunawa ta tsakani da Allah kuma mai ma'ana tare da ƴan adawa a yayin da kuma za a mutunta kundin tsarin mulki a cewar Ouattara a jawabinsa ga ƙasa baki daya ya mika goren gayyata ga tsohon shugaba Henry Konan Bedi saboda ganawa da shi cikin ƴan kwanaki masu zuwa Bedi ya bi sahun ƴan adawa wajen kaurace ma zaben da kuma kafa wata gwamnati ta daban
Labarin duniya kenan muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai rahotannin da muke doke da su inda za mu fara da zaben Amurka da ya kammala inda yanzu haka ake samun ra'ayoyi daban-daban kan yanda zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba ya gudana a kasar Amurka. Wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina Kaina ya shirya mana rahoto kan dalilan da suka sa zaben na kasar Amurka ci gaba da daukar hankalin kasashen duniya.
Zaben na Amurka ya ji hankalin al'ummar duniya baki daya. Alamarin da ya sa kwararru ke nazarin dalilan da suka sababa hakan Dr. Faruk Bibi Faruk malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja
na farko dai sai in ce babban dalili shi shugaba Trump da yanda ya mulkin sa a shekara 4 da suka wuce yana da tsari wanda dole hankalin duniya ya raja a kan shi shugabancin da America take wa duniya a majalisar dinkin duniya shugabancin da take wa kungiyoyin hada kan duniya da kuma alal misali shugabancin da America take wa duniya akan canza yanayi kula da yanayin duniya da yake nema ya zama ana samun matsaloli na yanda yanayin duniya environmental politics wato America da tana gaba akan shawo kan kasashen duniya cewa ai dau wasu matakai yanda ba za a shiga matsala ba lokacin Trump ya watsar da duka wannan yace shi America ba ruwanta hasali ma dai ya tsaya akan shi duk abin da ba zai wa America alheri ba a duniya shi baya karaka mishi baya tare da shi tsarin da yake tafiya da shi Trump ya zama a cikin America ma shine ina jin wanda yafi kowa canza ma'aikata manya-manya kamar misali shugaban ministan na justice ya taba kura ministan shari'a ya taba canza ministan na kasashen harkar kasashen waje ya canza national security adviser wanda babban makami ne da kowa yake rikewa ake tafiya tare shi kusan hudu yayi ya canza press secretary kusan hudu ya canza chief of staff wanda shi yake tafiyar da harkokin cikin gida gaba daya na cikin fada ya canza har su hudu saboda haka ya ja hankalin duniya akan yanda yake tafiya
kwararre a fannin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari ya ce akwai dalilai mabambanta da suka sa wannan zabe na Amurka ke jan hankali
na farko dai salon mulki shugaba Trump ta yadda yake sa America fiye da duk wani abu a cikin manufofinsa da kuma kyamarsa ta baki ya sa yawancin makwabtansa ba sa son ya dawo su kansu kasashen turai saboda fatali da ya kai da waɗansu yarjejeniyoyi da kuma sa'isa da ya ta samu da kungiyar duniya kamar su NATO kamar kungiyar tarayyar turai kai kuma waɗanda kawai shi umancin shugaba Trump yana burge su akwai dalilai da dama da suka sa shi wannan zabe ya ja hankalin al'ummar duniya
masana dai sun yi tufaƙin cewar Amurka a matsayinta na jagorar demokradiya a duniya siyasarta abu ne da za a dauki shekaru na ci gaba da ja hankalin al'ummar duniyar Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To daga zaben Amurka sai na jamhuriyar Niger inda ɗan takara 42 suka nuna sha'awar su na kasancewa masu neman mukamin shugaban kasar a ranar 27 ga watan Disamba kuma suka kai takardun su a ofishin ministan cikin gida da wa'adin yin hakan ya kawo ƙarshe a makon da ya gabata kungiyoyin kare haƙƙin demokradiya jamhuriyar ta Niger sun soma yin kira na ganin hukumomin kasar su yi adalci wajen tantance takardun takarar kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Tamar Abari daga birnin Damagaram
yayin da ƴan takara suka shirya takardun da ake bukata suka mika su ga ofishin ministan cikin gida bayan ita kuma za ta mika su zuwa ga kotun tsarin mulki wanda za ta tantance wanda ya dace ya tsaya wannan takara haka ne yasa kungiyoyin hararon hula suka yi kira daga kausar murya da abi dokoki yadda suke cikin tantance waɗannan takardu Yahaya Badamasi shine jagoran kungiyar Alternative Expositio yan anan da magaran
kotun tsarin zabe dokoki ga baki da ma na Niger kenan bayan yanzu an kammala amsar takarori za a meka wannan takardu zuwa ga wannan kotu ita ce za ta yi aikin tantance komi da komi amma kafin nan sai an yi abin da ake cewa enquête de moralité cin a gani ƴan takara nan da suka aje suna cikin hayyacin su mutane ne masu lahiya ko kuma suna da wata matsala ko kuma mutane ne da suke da wata halayya kullun kiran mu kamar da lafiya harko baya hucewa illa a kowane mataki abu doka ai adalci tsakankanin ƴan takara wannan shine zai kawo a yi zabe cikin lahiya muddin wannan abin ba adalci ba kenan ba lalle ba ne ma ya zamanto an yi shi zabubbukan cikin adalci ko kuma cikin kwanciyar hankali su wa'annan wanda Allah ya ba wannan jagoranci na tahiyar da wannan ayyuka muna kiran su da si leka Niger har su leka mutane ko su leka wani party ko kuma su yi aiki da wata tirsasa da za a musu mutane ne rantsatsu sun yi rantsuwa akan aikinsu kenan su yi tsoron Allah su yi adalci su kankanin 'yan Niger
su dai waɗannan takardu za a bi su ne cikin nutsuwa ba tare da kuskure ba in ji shi
kenan ɗaya bayan ɗaya ne za a bi a gani wata takarda aka aje dabor tunda akwai takardu na biyun dossier ɗin kundin kanshi an haɗe sun kai kusan 11 kenan ɗaya bayan ɗaya ɗaya ne za a gani an mutum bai aje ba ɗaya daga ciki nan an yi disqualification bai cikin takara an kuma mutum hallo bai cika ba wani sharuɗa kamar yadda na ba ku misali na magana shekaru ko nan maganar kuɗi ko da sauransu kenan bai kamata ba a bar shi takara kuma wanda ya suka kenan a bar shi koma ya take ciki wato wannan shine zai sa Niger ta yi zabe sahihi wanda kowa zai yi na'am duniya ta yarda da shi ɗan Niger ya yarda da shi
shi ma dai daga nashi waje Ahmadu Dankwari na kungiyar horon hula ta MPCR kiraye ga kotun da ta yi aikin ta kamar yadda ta saba cikin tsari da bin dokoki
su yi aiki da wannan abin cewa da enquête de moralité kan mu je mu zabi mai halin bera kan mu je mu zabi wanda abin ga yanayin mutuncin shi yana da gurbata da wannan shi tunda jagorancin kasa babban jagoranci ne babban nauyi ne kenan sai mutum mai hazaka sai mutum mai hangen nesa sai mutum wanda ya san mutuncin mutane su ne kamata a ce sun zama takara na shugaban kasa haka ne muke kira ga wannan kotu wanda Allah ya dora mata nauyi kuma ƴan kasa sun sa ido suna kallo
Tamar Abari murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda shugabannin jami'o'in kasar ke ci gaba da gudanar taron su na shekara zuwa shekara a birnin Agadez wanda ke ba su damar tattaunawa kan ci gaba ko akasin haka da aka samu wajen bayar da ilimi a jami'o'i na jamhuriyar Niger taron na bana ta samu halartar shugabannin jami'o'in tarayyar Najeriya wanda kuma ke mayar da hankali kan kalubalen da kasashen nahiyar Afirka ke fuskanta wajen samun makamashin wuta lantarki Professor Ado Muhammad shine shugaban jami'ar Tawa ya kuma yi mana ƙarin bayani akan haka
mun zo agadas saboda taro da muke kowace shekara na shugabannin jami'o'in Niger mu da muke rike da wannan jami'o'i da shekara muna gamuwa mu tantamna mu ga inda muka ci gaba da inda muka kasa sai mu gyara kuma cikin taron na wanda muke muna kawo gudunmuwa ga ci gaban kasa kuma muna diba fanni na hulɗan mu da wasu jami'o'i saboda ka san ita jami'a ba kudin duniya a tsaya nan kai kadai sai abin da kake dan haka muka gayyato abokan aikin mu na Najeriya suka zo wannan zai ba da dama mu kara ma juna kwarewa da gogewa akan tahiya da jami'o'i kuma mu ga hanyar da zamu bi mu bunƙasa hulɗa tsakankanin mu takin taro wannan na bana da ake yi a gadas shine ƙalubalen makamashi a cikin ƙasashen ƙungiyar tattalin arziki ta Afirka na yamma ina mahita sune za a tantamnawa mun dauki take wanda ya shahi makamashi saboda kasashen Afirka har da ma Najeriya suna huskantar matsalan makamashi yadda kake tsammani baka ga ana ta yanke wuta ba ko ina to sai an diba an gani yaya za a yi zamu mallaki makamashi yanda ba za a yanke mamu mu yanke wuta ya zanto shine abu ne da gobe in ba mu mallaki makamashi ba ba mu iya ci gaba cikin harkar noma ba mu iya ci gaba cikin harkar kiwo ba mu iya ci gaba cikin harkar masana'antu iri iri makamashin nan shine ke sa a bunƙasa tattalin arziki a tai da shi kaga ana iya samun shi ta hanyar rana ana iya samun shi ta hanyar iska ana iya samun shi ta hanyar ruwa ana iya samun shi da man fetro tsada ke gare mu kuma kasashen mu ga su da rana balle ma nan bakin sahara kama gatanan kama banza amma ba iba ta yi unhwani da ita dan kyautata rayuwar jama'a kaga sai a bunƙasa noma albasa da zahin rana ake jawo shi ba sai ka sai mai ba sai ka sai wani abu ba ta wanga misali ne na baka
masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toroze kawo muna da shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar
shi ka wanda ba awa ka sace daran go daran da masu yan zama hayu wani goma wala wala ta sai wala ko jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu ƴan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakub Makeri
to menene bambancin tsakanin sayar da abinci kasashen mu da Afirka da kuma nan Amerika
Allah sarki
ka gani bambanci tsakanin da ke tsakanin wa'annan abubuwa shine in muka duba abinci Afirka abincin Amerika don abin da suke duka it portioned mana ana
kayyadewa
ana kayyadewa gobe ka zo kana da ka same shi gobe kuma ka same shi haka nan jibi ka same shi haka nan bai tsakiya shi yasa kowani wuri duka da ake ci abinci duka ina da taste da kazo ka samu wannan taste na kowane lokaci
wato dandanon da ka saba ji shi zaka ji
ta kode kowane lokaci ba ka zo ba ka zo ka ci wani shiri ya yawa ko ba tan kwaya yawa ba ka san ne wannan ba ka samu shi a wannan kuma abincin Americans kuma abincin wannan gari haka ba su da spices haka ba su ba san wani tan kwaba ko
wani ba su cika sa yaji
ba su ga yaji da yawa ba ko ba su son shi ko da zafi shi za su sun fi son komi ne ya yi ɗan tsauki su ci domin alishin shi ka gane ya bai iya zafi amma ya kai wani lokaci shi wagwagwai maluf na fira da shi shi da ce ma kuma bisa wagwagwai akwai wani abinci Afirka fa da na gani ya kamata in bari try shi ce min ko da gaske na ce har gaske shi na kamo miyan karkara da naman kasa
wannan farfesu kenan
tafe soup na kamo tafe soup da naman kasa nace tra amma shi nace da kan wana ka ta bari ton kwaye yawa ta Ismail sai ce to ba ka gan da yaci wannan abinci to wannan abinci mun sa kan menu kamar yanzu ga sai ya fara sarda wannan abinci daga wannan restaurant ka gani muka wannan na daya na biyu kuma lamurji shi kuma na introduce shi lamurji
wai simi
simi yes na kwai domin nan mun gane muna cewa lamurji ne in Nigeria suka cewa simi shi wannan abu kuma wannan kwashe muka introduce wannan simi shi kuma zai duka dangana gaskiya shi ya so kuma shi ina sanda shi summer time kafin sarshin samu ice yayi sanyi ya sanyi turawan gaskiya malam
lokacin rani kenan
lokacin rani suna so kurai lokacin winter kuma idan ana zafi ban samu ya block shin din room temperature shin na sarwa gaskiya suna so domin mai da yawan su wasu shan giya ne kuma duk mai shan giya kuma abubuwa haka ne sun fi so
eh abin sha mai dan yaji yaji haka
dan yaji yaji sun fi so shi yasa na yi na introduce African dish shi ma'ana abinci Africa mai abinci wannan garin mu da muka fito a Ghana ya Nigeria ne ko ina muka fito da zura kawo cikin international American system and da naka wannan ko gaskiya ko sun koso
to wannan aikin da kake yi kusan shekara sama da shekaru 20 kana wannan aiki me kake so kai dan gaba kana son ka ci gaba da wannan aikin ne ko dai a'a kana son ka bude wurin sai da abinci mallakan kanka ne ko menene mataki da kake so ka dauka daga
wannan aiki da nayi gaskiya dai kai wannan lokaci shi na bari September 10th a lokacin September 11th ina wurin wannan kasa aka zo aka America suka samu wannan problem
ko hari nan da aka taba kawo ma America September 11 shekarar 2001
yawa wurin nake aiki ina aiki daga World Financial Center shi sa anya na ne shi sa kuma don wa'annan duka suke zuwa ci abinci daga wurin mu 60-70% suna cikin wa'annan gidaje biyu da suka fari shi sa da wannan faro shi boss sai shi ni ona wannan ke da wannan wuri shi gan kamar a kan dai kamata yi ne ya kamata ya bar wannan aiki kuma tun wannan lokaci ne kuma gaskiya shi na bar wannan aiki nace a ba dan so yi wannan aiki ba domin me aikin giya na da yawa cikin wannan abu ababa ka gane ana sanda giya gashi nan dai ko ina dai shi sa shi na bar nace a yanzu ba dai wannan aiki ba yanzu aikin da nake yi shi na bari yanzu aikin da nake yi ne na je na shiga cikin environmental business ma'ana
environmental bizun wato ayyuka ne da suka shafi muhalli da sauransu
yawa haruka da suka shafi muhalli kamar yau idan wani gida yau aka zo idan rusar da wannan gida mu za mu zo mu inspection cikin wannan gida ina da wannan certificate
ko za ku yi binciken gidan ku ga yadda yake kafin a rusa
yawa mu yi binciken wannan gida kafin a rusa idan muka yi binciken wannan gida sai mu duba wani cuta ke cikin wannan gida bai fara rusa domin idan aka rusa ai ba fidda wayannan cuta ba ya kawo masala cikin gari shi sa ni na zo yin wannan inspection ina zo na duba binciken da nayi ne ni ko na kare sai in report sai in zo in bari a zo a cire wannan cutan dake cikin wannan gidan idan aka cire wannan cuta yanzu ba cuta cikin gidan sannan a zo a rushe gidan ko kuma a zo a yi renovation wannan gida ka gane shi sa aikin da nake yi ke gayyo har yau
to mallan lawalla Ahmed mun gode da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adli Toro ya hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
daga shirin Abdulaziz Adli Toro na kowa ya bar gida sai Sulaiman Munibarma da zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Niger
zaben shugaban kasar Amurka na ranar 3 ga watan November 2020 na daga cikin labaran da suka fi daukar hankalin jaridan Niger a wannan mako jaridar Levanaman na cewa Joe Biden ya zama shugaban Amurka na 46 bayan da aka ayyana cewa ya doke abokin karawarsa wato shugaba mai barin gado Donald Trump jaridar ta ce tunin tsohon shugaban kasa Barack Obama ya taya Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris murnar samun wannan nasara jaridar Air Info na cewa shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya aike da sakon taya murna ga sabon zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris jim kadan bayan bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe. Jaridar ta ce shugaba Isuhu a sakonsa ya ci gaba da cewa ina muku fatan samun ci gaba a wannan sabon matsayi da kuka samu, kuma ina fatan da daddiyar hulɗar da ke tsakanin kasashen nan namu biyu za ta karfafa. Jaridar Le Sahel ta ruwaito cewa uwar gidan shugaban kasar Niger Hashiya Aissata Isuhu ta jagoranci taron tantauna hanyoyin shigar da ƴan mata cikin al'amuran wakilci da shugabancin jama'a. Jaridar ta ce kimanin ƴan mata 100 da suka fito daga jihohi 8 na wannan ƙasa ne suka hallara a wannan taro, wanda a wannan karan ya maida hankali wajen ɗaukar matakan baiwa ƴan mata damar shiga harkokin zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 a wannan ƙasa, yayin da aka umarci iyaye a gida ko malamai a makarantu su rika la'akari da ra'ayoyin yara a zamantakewar yau da kullum. Murabe da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa da alama dukkan wata fargaba da tsoro sun kau daga zukatan magoya bayan jam'iyyar Model Lumana, ganin yadda dubun dubatar ƴaƴan jam'iyyar ta ƴan adawa suka hallara a taron gangamin da reshen Yamai ya kira a filin kwallon kafar Star Jiran Sani Kunce a ƙarshen mako, da nufin jaddada goyon baya ga ɗan takararsu a zaben 27 ga watan Disamba, wato tsohon Prime Minister Ahmad Ahmadu. Jarida ta ce fitowar ɗumbin jama'a a wurin wannan taro wata alama ce da ke nunin gishiri ya fara kama kan kaza. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wasu rarrun sashen Hausa na muryar Amurka, da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger ta taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mawan Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Kwanni. Assalamu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Mahukuntan Tanzania suna murƙushe ƴan adawa bayan sun yi kira da a gudanar da sabon zaɓe da zanga-zanga don ƙalubalantar zaɓen shugaban ƙasa da aka yi ba daidai ba, wanda aka gudanar ranar 28 ga watan Oktoba. Tabbas an kame babban ɗan takarar shugaban ƙasar na adawa Tundu Lissu, sannan aka sake shi a cewar rahotannin manema labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa muna matukar damuwa da rahotannin kurakuran zaɓe, kame mutane da ke da nasaba da siyasa, da kuma tashin hankalin yayin zaɓukan na Tanzania. Muna kira ga hukumomi da su magance damuwar rashin bin ka'ida, kuma a sake duba zarge-zargen amfani da ƙarfi kan fararen hula. Waɗannan kurakurai sun sanya shakku ga jajircewar Tanzania game da bin ɗabi'un demokradiyya, in ji mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Kel Brown. Yayin da hukumar zaɓe ta Tanzania ta bayyana shugaba John Magufuli a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar, Amurka na ci gaba da nuna matuƙar damuwa game da tasirin maguɗi, kame mutane da kuma tashin hankali akan sakamakon zaɓen. Amurka na ci gaba da kira ga dukkan ɓangarori da sasanta duk wani rikici. Ya kamata mahukuntan Tanzania su binciki zarge-zargen maguɗi da cin zarafi da jami'an tsaro suka yi, tare da tabbatar da cewa dukkan ƴan takarar za su iya magance rigingimin zaben cikin lumana. Kasar Amurka tana kira gwamnatin Tanzania ta mutunta ƴancin ɗan adam da kuma ƴancin kowa, gami da ƴancin faɗin albarkacin baki da kuma haɗuwa da ƴancin yin taro cikin lumana, da kuma inganta ƴancin amfani da yanar gizo da samun damar samun bayanai na gaskiya. Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayenta za su yi la'akari da takunkumin biza kamar yadda ya dace, don hukunta waɗanda ke da hannu a take haƙƙin ɗan adam da yin katsalandan a zaɓe. Jama'ar Tanzania kamar mutanen ko'ina sun cancanci gudanar da mulki na gaskiya da riƙon amana, daidaito ƙarƙashin doka, da kuma ikon aiwatar da ƴancinsu ba tare da tsoron hukunci ba, in ji mataimakin kakaki Brown. Domin dangantakar Amurka da Tanzania ta bunƙasa, dole ne duk masu ruwa da tsaki a harkar siyasa su samu wakilci kuma su samu damar amfani da ƴancin su na dan adam da kuma ƴancin da suke da shi. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.